الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديا تتبت بع الله تبارك وتعالى ددك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 26 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 12 a bangaren lissafi suratu yusuf kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata na'am wai tambayar dan uwa shine karin bayani game da darasi na jiya darasi na tauhid lokacin da muka zo kan hadisin da wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi nuhikatil anfus yace rayuka duk sun canza ma'ana jiki ya kanjame ya komade saboda wahala waja'al iyal yace iyali yunwa ta ci musu wahalakatil amwal yace dukiyoyi duk sun halaka fastas'ilana rabbak yace ya rasulullahi roka mana ubangijinka ya shayar da mu an gane ko to akan wannan gaba muka yi bayanin cewa ɗaya daga cikin nau'ikan tawassuli wanda ya halatta a shari'a idan aka ce at-tawassul wato shine kama kafa kenan domin cimma wani guri shine ake nihi da tawassuli ina buƙatar abu kaza ta wace hanya ne ya kamata in biyo domin cimma wannan abin da nake buƙata da maza shine ake kira da tawassul yanzu misali mutumin da yake son ya hau suru ta ina zai hau suru da gaugawa dole ya samu sullam ita ce kuranga an gane ku to in aka ce tawassuli kenan kama kafa da wani abu domin cimma guri shi kuma wannan tawassuli abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da naski na alqur'ani kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ash-shahid wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusaci zuwa ga ubangijinku malaman tafsiri magabatan kware suka ce abinda ake nihi da kusaci anan wasila wato sune ayyuka waɗanda suke na kware domin ba abinda zai kusantar da bawa da ubangijin sa face ayyuka waɗanda suke na gari sabanin wasu da suke fassara wasila wai ka kawo wani salihin bawa ka sanya cewa shine tsani tsakaninka da ubangiji baka isa baka gabaci ubangijinka dole sai ka biyo ta kan wani yin haka shirka ce kace tsakaninka da ubangiji sai ka sanya wani wali ko wani shehu cewa sai ka biyo ta kanshi wai baka isa baka gabaci ubangijinka dole sai ka biyo ta kansa shine suke kiyasin da yake tauye haƙƙin Allah na cewa wai a yanzu a yau a matsayinka ka isa ka ce ka je ka ga shugaban kasa kai tsaye, ai sai ka biyo ta kan sekretarin shi da su wani wane ne, sai ka biyo ta kan shi kafin ka ga shi. To sai suka ce ai don haka Ubangiji Ta'ala a matsayinka na bawa kai kadan dole sai ka biyo ta kan salihan bayi sanan in kana so ka gana da Ubangijinka. Wannan tauye haƙin Allah ne, sun manta da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i ibada'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ubangiji Ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayi na sun tambaye ka game da ni shin a kusa nake ko a nesa nake, Ubangiji Ta'ala yace fa inni qareeb, ce musu ni ina kusa da bayi. An gane ku? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ga sahabbai yace Ubangijinku wanda kuke kira ho ba kurma bane ba. Ba kurma bane ba, yafi kusaci da ɗayanku sama da kusacin shi da akadar wato taguwa. Ma'ana duk abinda ka san yafi kusa da kai to Allah yafi ka kusaci da shi. Don haka yace wani hannu aqrabu ilayhi min hablil warid. An gane ku? Kuma wani hannu aqrabu ilayhi minku walakin la tusiru. To shi ne yace fa inni qareeb, yace ni makusaci ne ga bayina. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni. Duk abinda ka faɗa a matsayinka na bawa kai tsaye idan ka roki Ubangiji subhanahu wata'ala zai karba maka, ba maganar sai na biyo ta kan wani. Kamar yanda in kana buƙatar abu a wajen shugaba dole sai ka biyo ta kan wani, wannan tauyayye ne saboda bai san ba halin da 'yan ƙasar shi suke ciki, ba ma halin 'yan ƙasar shi ba, hatta da 'yan iyalin gidan shi shugaba bai san da halin da suke ciki sai an ba shi labari. Shin Ubangiji subhanahu wa ta'ala me yake jahilta? Ya san kowa da komai gaba ɗaya, bai ya buƙatar sai wani ya ba shi labarin bawanka wani yana cikin hali kaza a taimaka masa. In kai haka ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jahilci. An gane ku? Don haka yace ujibu da'wata da'i idza da, ina karba addu'ar mai addu'a idan ya roke ni. Fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Don haka duk mutumin da ya sanya tsakanin shi da Allah wani wasida, ya kawo wani salihin bawa, yace dole sai ya biyo ta kanshi, wallahi tallahi ya kafirta. Kafircin sa daidai yake da kafircin Abu Jahal da Abu Lahab da makamantansu, saboda su ma sun dauki gumakansu waɗanda suke bauta ma Lata da Uzza da sauransu a matsayin cewa wai tsani ne tsakanin su da Ubangiji. Kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya faɗa mana wa ya'buduna min dunillahi ma la yadur ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah. Ubangiji Ta'ala yace mushrikai suna bautar wani Allah abunda bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba, kuma bai isa ba ya amfanar da su in har sun bauta masa. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah, suna fadar cewa wai waɗannan gumaka su ne tsani tsakaninmu da Allah, su za su cece mu a gobe kiyama. Ubangiji Ta'ala kai tsaye ya maida musu martani, kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Shin yanzu za ku ba Allah ne labarin abinda bai yi sani ba a cikin sammai da ƙasai, za ku ba shi labarin abinda ya jahilta a cikin sammai da ƙasai? An gane ko? Haka can kuma Ubangiji Ta'ala yace wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Waɗanda suka riki wasu masoya koma bayan Allah suna bauta musu, cewa suke mana abuduhum, in an faɗa me yasa kuke bauta musu, sai su ce mana abuduhum, ai ba komai ba yasa muke sarrafa musu ibada, illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, sai dan su kusantar da mu da Ubangijin mu kusantarwa. Wannan ma ita ce hujjar sa Abu Jahl akan bautar gumaka da suke. To menene bambancin mutumin da ya kawo ni shehu ya sanya tsakanin shi da Ubangiji, da shi da wancan da ya sanya Lata da Uzza tsakanin shi da Ubangiji? Don haka duk wanda ya yi itikadin cewa bawa bai isa ba ya gabaci Ubangijin shi ya isar da bukatar shi dole sai ya biyo ta kan wani, wannan ya kafirta. Ta hanya ɗaya ɗaya za ka sanya tsani tsakaninka da Ubangijinka, wa zai bayyana mana wace hanya ce? Na'am. Yawwa, koyon ibada a jumulce. Baka isa ba ka aikata wani aiki na ibada dole sai ka sanya tsani tsakaninka da Ubangiji, shine manzanni. Dole in kana son ka san yanda zaka bauta ma Ubangijinka sai ka biyo ta kan manzanninsa. abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shine tsani tsakanin mu da Ubangiji, bayan da za a yi mu san Ubangijin mu bauta masa kamar yanda ya dace, sai mun biyo ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi yazo mana da Alkur'ani da Sunna. An gane ko? To dan haka dai a takaice, in aka ce alwasila, abinda ake nihi ayyuka nagari waɗanda za su kusantar da kai da Ubangijinka. Don haka wannan tawassuli da muka yi bayani nau'i hudu ne. Akwai nau'i na farko, shine yin tawassuli da imani. Kai tawassuli da imanin da kai da Ubangijinka, da imanin da kai da manzansa akan wasu bukatunka da kake nema. Kace, ya Ubangiji, dan imanin da nayi da kai, dan imanin da nayi da manzanka, ya Allah ka biya mun bukatata. Dalili akan wannan nau'i shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Rabbana amanna bima anzalta. Suka ce, ya Ubangijin, mun gaskata da abinda ka saukar na littattafai. Wattaba'na ar-rasula, manzon da ka turo mun masa biyayya. Don haka muna roƙonka, faktubna ma'ash-shahidin, ka tabbatar da mu tare da waɗanda suke masu shaidawa da kadaitarka. Kaga kafin su roki bukatar su, shine Allah ya tabbatar da su tare da masu shaidawa da kadaitarsa, sai da suka yi imani, sai da suka yi tawassuli da mi da imanin su. Rabbana amanna bima anzalta, al-imanu bil kutub. Sannan wattaba'na ar-rasul, suka yi tawassuli na biyu shine da biyayyar rasu kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalili na biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Muminai ne Allah yake siffantawa a nan, sai ya ce allazina yaquluna, su ne waɗanda suke faɗa, rabbana, ya Ubangijinmu, innana amanna, lalle mu mun gaskata da kadaitarka. An gane ko? Rabbana innana amanna, sai suka ce faghfir lana zunubana wa qina azaban nar, ka gafarta mana zunubanmu kuma ka kare mu game da azabar wuta. Kafin su ce ya Ubangijinmu ka kare mu da azabar wannan, ka gafarta mana zunubanmu, ka kare mu da azabar wuta, da me suka kama kafa da imanin da suka yi. An gane ko? Allazina yaquluna rabbana innana amanna, sannan suka ce faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Dalili na uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wala tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Kafin su roki waɗannan abubuwa, tawassuli suka yi da imanin da suka yi da manzanni na Ubangiji subhanahu wataala. Rabbana innana sami'na munadiyan, suka ce ya Ubangijinmu, lalle mun ji wani mai kira na musamman. Yunadi lil imani, yana kira domin yin imani da kai, yana cewa an aminu bi rabbikum, ku yi imani da Ubangijinku wanda ya halicce ku. Fa amanna, sai muka yi imani. Sai suka ce rabbana, an gane ko? Fa amanna, wannan rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sannan suka roki abinda suke bukata. Don haka anan abinda muke so mu gane, nau'i na farko daga cikin nau'ikan tawassuli, in wata bukata ta kuru ka, ka daga hannu ka ce ya Ubangiji, dan imanin da nayi da kai, dan imanin da nayi da manzanka, dan imanin da nayi da Alkur'ani, dan imanin da nayi da tashin alkiyama, ya Allah ka biya mun wannan bukata tawa. Wannan tawassuli da kai da imanin ka, Ubangiji ta'ala zai karba addu'arka. Nau'i na biyu shine yin tawassuli wato da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Ayyuka waɗanda suke na ƙwarai shine akwai yanka, kai yanka, sannan ka daga hannu ka yi addu'a, ko kuma yankan ma ka yi shi zunzurutunsa ba tare da ka yi addu'a ba, ma kawai a matsayin wannan yanka ya zame maka tsani a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin samun bukatarka. An gane ku? Ko kuma bayan ka yi yanka ka yi sadaka, sannan ka daga hannu ka yi addu'a. Don haka mun faɗa mun maimaita, kariya ne bayan bugu, wai sai ka gama addu'a wai sannan za ka yi yanka. Abinda ake bukata kafin ka yi addu'ar ka yi yanka, wannan yanka da ka yi ya zame maka shi ne matattakara domin samun karɓuwar addu'arka. Ko misali, ka yi wasu nafilfili, ko ka yi azumi, ko wata ziyara ce ‘yan uwa, ko wani abu wanda yake mai sunan ibada da sunan cewa Allah ya biya maka bukatunka. Wannan dalili akan haka shine hadisin da yake cikin sahihai, mutum uku wanda suna cikin tafiya, dare yayi ko kuma girgije ya taso suka fada suka shiga cikin wani kogon dutse domin su huya. Ubangiji ta'ala sai ya kaddara faduwar fan dutse daga saman dutse sai ya toshe bakin kogon. Sun ga halaka ido da ido, junan su sai ya fada ga juna ba abin da zai fitar da ku daga cikin wannan kunci face roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala da kyawawan ayyukanku. Na farko ya tashi ya ce, ya Ubangiji na, ina da mahaifa guda biyu, uwa da uba dattawa, ƙarfin su ya kare, ni nake daukan ɗawainiyar su ci da sha, in na dawo daga kiwo na tatso madara na basu. Wata rana neman ciyawa yayi nisa da ni, ban dawo ba sai da dare yayi, da na dawo sai na same su suna bacci. Na tatso madaras da na zo sai na zauna ina jiran su falka na basu su sha, domin ina kyamar in falkar da mahaifana daga baccinsu. Yace ga ya kankanan yara na, yace saboda tsananin yunwa sai kuka suke suna birgima akan ƙasa. Yace kuma ina kyamar a ce na gabatar da shayar ƴaƴana, na ina kyamar a ce na gabatar da shayar da ƴaƴana da matata da kadimaina akan shayar da mahaifana, saboda uwaye su suka fi komai kima a wajen mumini. Yace ina nan ina jiran falkawa su, basu falka ba sai da alfijir yake to, da alfijir yake to suka falka na basu suka sha. Yace ya Allah, wannan biyayya in nayi saboda kai ya Allah, ka fitar da mu daga cikin kangin da muke. Azan Allah yace dutse sai ya dan janye, amma ba su da ikon fita daga wannan tsaga. Na biyu ya tashi ya ce, ya Ubangiji na, akwai wata diyar amina, an gane ku, a turance kenan kuzin kin shi ce, yake cewa akwai wata diyar amina, duk a mata na duniya ba wadda na fi so na fi kauna sama da ita. Nayi ta tabbatar mun da kanta taki, har sai da aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na fari suka same ta, an shiga hali wanda yake na yunwa. Ta kawo mun kukanta ta ce na taimaka mata. Na ce, a'a, ba zan taimaka miki ba sai da sharadi. Menene sharadi? Shi ne ki tabbatar mun da kanki in yi shashanci da ki. Bayan da za ta yi, ta miƙa masa kai, ya ɗauki dinare wato ɗari ya miƙa mata. Dinare ɗari ne ko? A lokacin nan ta tabbatar masa da kanta, lokacin da ya tsugunna domin yin shashanci da ita, ta ce, wane ka ji tsoron Allah, kar ka sake ka buɗe rihi sai da haƙƙinsa. Ya ce, tsoron Ubangiji ta'ala ya kama ni, na tashi na barta kuɗin da na bata ma na yafe mata. Ya ce, ya Allah, wannan kame kaina da na yi game da saba maka, in na yi saboda kai. Ya ce, ya Allah, ka fitar da mu daga cikin ƙangin da muke. Dutse ya koma janyewa, sai dai ba sa iya wucewa. Na uku ya tashi ya ce, ya Ubangiji na, wani lokaci na ɗauki leburori aiki, sun gama aiki kowa na bashi haƙƙinsa, sai dai mutum ɗaya ya raina haƙƙinsa sai ya tafi ya ban mun shi. Sai na ci gaba da tattala wannan haƙƙi na shi, sai da na cika dawa da shanu da raƙuma da tumaki da awaki da bayi. Wani lokaci sai ya dawo sai ya ce, bawan Allah, shin ko ka gane ni? Na ce, sai ka faɗa. Yace, ni ne wani lokaci kaza ka ɗauke mu aiki, ƴan uwana sun karɓi haƙƙinsu, ni ban karɓi nawa ba, don haka yau ina da bukata ba na haƙƙina. Sai ya ce masa, ai, duk wannan dukiya da kake gani gaba ɗaya haƙƙinka ce. Sai ya ce, kar ka yi izgili da ni, mai yaya za ka ce wannan duk dukiya ta wace? Yace, wallahi ta kace. A lokacin nan gaba ɗaya shanu da raƙuma da tumaki da awaki da bayin gaba ɗaya ya kure su ya tafi da su. Yace, daidai da ƙila akuya ɗaya bai barin ba. Yace, ya Allah, wannan rukun amana, in nayi saboda kai. Yace, ya Allah, ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki. Take yake dutse sai ya janye gaba daya. Malamai suka ce, saboda girman amana, inda a ce shi ya tashi a farko, to ba maganar ma a bata lokaci sai wasu sun biyo baya. To dan haka wannan kaga abinda muke so mu gane, shin biyayya ga mahaifa zamu iya kirga shi daga cikin ayyuka na ƙwarai? Balma yana cikin layi na farko. Bayan haƙƙin Allah, babu haƙƙi mai girma akan mumini sama da haƙƙin mahaifa. Sannan kame kai game da saban Allah, shi ma wannan nau'i ne daga cikin ayyuka na ƙwarai, balantana rukun amana. Don haka duk wani aiki wanda yake mai sunan ibada, za ka iya kama kafa da shi, ka yi tawassuli a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin neman biyan bukatunka. Na uku shine yin tawassuli da addu'ar wato salihin bawa wanda yake rayayye, kamar yadda muka wuce a hadisin zawwaye wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullahi, ga halin da muke ciki na kunci, fastaskilana rabbak, roka mana ubangijinka ya shayar da mu. Kamar yadda yake cikin hadisin Anas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa, manzon Allah yayi addu'a lokacin da wani ya zo ya nemi, manzon Allah yayi addu'a, Allah ya shayar da su, yana kan minbari ya daga hannu, Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. To dan haka waɗannan su ne wato nau'ikan tawassuli wanda ya halatta a shar'ance. Kina mutum yayi tawassuli, an gane ku? Nau'i na hudu wanda shi ya kamata ya zamanto na farko shine yin tawassuli da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa madaukaka. Ka ɗau suna daga cikin sunayen Allah, ka kama kafa da wannan suna domin neman biyan bukatunka. Misali, mutumin da yake neman arziki da wadata sai ya ɗau sunan Allah Al-Ghani, ya gani yu agnini, an gane ku? Ya gani yu agnini bi halalika an haramik. Ko ka ɗau ya razzaku arzukuni, ya razzaku arzukuni. Mai neman kyauta in ma ta dako ta menene, sai ya dau fadar Allah, sunan Allah Al-Wahhab, kamar yadda Zakariya alaihi salam ya ce, rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Wanda yake neman daukaka sai ya dau sunan Allah Al-Aziz, irin su Al-Qahhar. Kenan anan sai ka kalli menene bukatarka, sai ka dau sunan suna daga cikin sunayen Allah wanda ya dace da bukatarka, sannan ka roki Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka kenan dalili akan wannan nau'i na tawassuli shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, da fadar sa qulillahu awilur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wannan babi ne wanda yake yana da fadi. A takaice dai abinda muke so mu gane saboda fa'idar shi ne muka dan tsawaita, kasancewar zaka iya tawassuli da imaninka, ya Allah, dan imanin da nayi da kai, dan imanin da nayi da manzonka, dan imanin da nayi da littattafan da ka saukar, ya Allah, ka biya mun bukatata, an gane ku? To wannan nau'i ne wanda yake ya halatta. Ku kuma, ya Allah, dan kaunar da nake ma manzonka sallallahu alaihi wasallama, dan kaunar da nake ma manzonka, ko kuma ya Allah, dan daraja alqur'ani, ko dan albarkar alqur'ani, ya Allah, ka biya mun bukatata. Wannan ya halatta ka ce dan daraja alqur'ani, ko dan albarka alqur'ani, saboda alqur'ani ba halatta bane ba, sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. A takeice, alqur'ani zance ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. In kai tawassuli da daraja ta alqur'ani da albarka ta alqur'ani, kai tawassuli ne da Ubangijinka Subhanahu wa Ta'ala. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai dai kai tawassuli da kaunar da kake masa, da biyayya da kake masa. Domin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce, ba ma kaunar shi ba, kaunar iyalin gidan shi ibada ne, kaunar sahabban shi ibada ce, an gane ku? Dan kaunar da nake ma manzonka, ya Allah, ka biya mun bukata, wannan ya halatta. Amma bai ya halatta dan daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan tawassuli ne al-mamnu, wanda yake haramun ne. Babu dalili daga cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna halaccin yin tawassuli da daraja wani, ko da albarkar shi, ko da alhurmar shi. Don haka an tambayi magabatan kwarai, irin su al-Imamu Abu Hanifa, suka ce yin haka haramun ne, bai dace ba, an gane ku? Kirkira ne a cikin addini. Don haka kasancewar shi kwa tawassuli ibada ne, ibada ba a gina ta sai akan nassi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma inda ana yin haka, da magabatan kwarai sun rigayi mu, laukana khairan la sabuquna ilai. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 76 a cikin wannan sura, suratu Yusuf. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 77. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu azza wa jal, qalu in yasrik faqad saraqa akhullahu min qabl, fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum, qala antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifun. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده inna idhan la zalimun falamma stay'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farraqtum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khayrul hakimin. A takaice, kamar yadda bayani ya gabata, a waɗancan ayoyi Annabi Yusuf alayhi salam lokacin da ƴan uwansa suka dawo karo na biyu ƙasar Masar domin awon abinci, shi ya fahimci su, ya gane su cewa ƴan uwansa ne, amma su ba su gane shi ba. An gane ko fa'arafahum lahum wa hum lahu munkiru, shi ya gane su amma su ba su gane shi ba. To a lokacin nan ya musu awo wanda yake cikakke bayan abin da ya gabata na karamci da ya musu, irin yadda ake karrama bako. Da ya musu awo cikakke, sannan kuma sai ya sanya yaransa ya ce ku tutsa kudaden da suka zo da su a cikin kudin ba tare da sun sani ba, in sun je gida sun buɗa. Idan sun ga haka, to wannan zai iya sanyawa su koma dawowa karo na biyu, saboda irin kyautatawar da aka musu samar wata kyautatawa. Amma kafin su koma sai yake tambayar su, shin kuna da wani dan uwa? Bayan waɗannan jama'a da kuke tare da su, ko kuma kasancewar bakin ku kenan? Suka ce a'a, akwai wani dan uwa namu wanda mun baro shi a gida, wanda akwai dan uwan shi ya bata. To anan yace, abinda nake bukata in kun koma gida ku lallashi mahaifinku ya lamunce muku ku zo da wannan dan uwa naku. Idan kuka zo da shi, kun ga awu zai karu, maimakon da za ku koma da raƙumi 10 sai ku koma da raƙumi 11. Kuma ba ku a kallon irin karamcin da na muku? Suka ce to idan mun koma za mu yi kokarin lallashin mahaifinmu ya lamunce mana mu zo da wannan dan uwa namu. Haka ku aka yi. Lokacin da suka koma gida, buɗa kaya ke da wuya, kawai sai gaya sun ga kuɗaɗensu wanda suka tafi kamar yadda yake an dawo musu, kuma ga abinci. Suka ce ya baba, diba irin kyautatawar da aka mana, mi muke bukata bayan wannan? Don haka abinda muke bukata kalamun ce mana ɗan uwanmu mu je da shi, in muka je da shi kenan wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir, za mu kiyaye shi da kiwon Allah, bakin iya kokari za mu dau matakai waɗanda suke na kiyaye shi. An gane kuma sannan ga ya za mu dada, wato shi ne awo ko kuma lautu wanda yake na raƙumi. Suka ce zalika khailun yasir, suka ce wannan awo ko awo ne wanda yake mai sauki. To a lokacin nan shi mahaifin ya nuna cewa shi fa ba zai ba da ɗansa su tafi da shi, sai sun bashi alkawari daga wajen Ubangiji, sai in sun dau alkawari tsakaninsu da Ubangiji cewa la ta'atunna ni bihi, lalle ne za ku dawo mun da shi kamar yadda na baku, illa an yuhaba bikum, sai dai idan an zagaye da ku da hallaka. Sai in an zagaye ku da hallaka gaba ɗayan ku, to wannan kuma al'amari ne daga Allah. A lokacin da suka bashi alkawali, suka dau alkawali tsakaninsu da Allah cewa za su dau matakai na tsaro game da dan uwansu, kuma za su yi kokarin dawowa da shi lafiya kamar yadda suka tafi da shi. An gane ku? A lokacin nan Yaqubu alaihi salam sai ya ce Allahu ala ma naqulu wakil, Allah shine mawakilci akan abin da muke faɗa ni da ku. Kun dau alkawali, kun ce za ku dawo da shi kamar yadda na ba ku, tuna yarda na amince, amma Allah shine mawakilci tsakanin yani da ku. To a lokacin nan ya ba su shawarwari, in sun tafi ya kamata su dan canza kofa, in za a shiga birnin Masar kar a shiga ta kofa daya. Amma menene haka? Yana fatan cewa Allah ya kare su dangane da kambin baka, shine kenan tankawa, wanda in kaga abu ya burge ka, wanda Allah ya sanya yana da wannan rashin lafiya, idan ya tanka wannan abu bai ce tabarakallahu, musiba tana iya fada ma abu. An gane ku? Dan haka yace wadu kulumi abwabin mutafarriqa, ku shiga ta kofofi daban-daban. Sai yace amma wa ma ubuni ankum minallahi shay, yace bazan wadatar da ku komai game da al'amarin Allah, wannan shawara ce nake baku, amma ban isa ba in kare ku game da abin da Allah ya kaddara. sai yace inal hukumu illa lillahi, domin hukunci bai zamanto face ga Ubangiji yake. Duk abinda Allah ya hukunta ya zartar da shi, to ba wanda ya isa ya dawo da shi. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, a gare shi na dogara, kuma duk wasu masu dogaro ga Ubangiji ya zama wajibi su dogara ba ga wani ba. To shine a lokacin da suka je ya musu awu, sai yayi kokarin dibarin yanda wato zai rike dan uwansa, bayan ya gana da shi ya nuna masa cewa shine dan uwansa Yusuf wanda ake cewa kura ta cinye, ya nuna masa cewa shi shine wani, ko kuma kamar yanda bayani ya gabata wanda ake fadar cewa kirkici ya cinye shi. Yace amma karka damu game da abin da ɗan uwanmu suke kullawa, don haka zan yi dabarar yanda zaka wanzu a wajena. Allah ya ganar da Annabi Yusuf dabarar da zai yi domin ɗan uwansa ya wanzu. Bayan ya musu awo, sai ya sanya yaran shi, yace ku sanya zakka na sarki a cikin kenan kayan shi yaran. Bayan sun lauta sun juya baya, sai ya tura ɗan aiki maza a kirawo su dawo. Da suka dawo, sai suka ce musu, menene kuka rasa kuke kiran mu? Sai suka ce, nafkidu suwa al-malik, ai zakkan sarki ne muka rasa, don haka ku dawo mu bincika mu gani. Wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi zai, duk wanda ya zo da wannan zakka sarki ya lamince zai bashi labtin raƙumi. An gane ko? Yace kuma wa ana bihi zai, ni malamunci ne, labtin raƙumi za a bashi tukuici duk wanda ya samu wannan zakka. Sai suka ce, to menene sakamakon wanda aka samu wannan zakka a wajen shi? Kenan anan Annabi Yusuf da muqarrabansa suka tambayi waɗannan ƴaƴan Yaqub, in har kun ce ba ku kuka ɗauka ba, to in kun yarda kun amince, in aka same shi a cikin kayan ku, menene sakamakon wanda aka samu wannan zakka? Suka ce, sakamakon wanda aka samu wannan zakka a cikin shi shine sakamakon a rike shi a ci gaba da bautar da shi, wannan haka yake a cikin shari'a. To a lokacin da aka zo aka fara bincike, sai aka fara bincika kayan kenan ɗan uwan Annabi Yusuf, kafin a bincika kenan kayan ɗan uwansa. A ƙarshe da aka bincika kayan ɗan uwansa, sai aka samu wannan zakka. An gane ko? Aka samu kenan wannan zakka a cikin kayan ɗan uwansa. To shine anan kasancewar Ubangiji Ta'ala ya nuna mana wata ni'ima ce ta musamman yama Annabi Yusuf, shine ya ganar da shi yanda zai yi kokarin rike dan uwansa. Shine Allah ya ce, ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah, ai bai zamanto ba da zai iya rike dan uwansa ya wanzu abunsa, fi dinil maliki, a cikin hukuncin sarkin Masar, domin su shari'ar su ba haka bace. Sai Allah ya ganar da shi ya koma kan shari'ar su ƴaƴan Yaqub, menene shari'ar ku? Suka ce, in aka kama barawo aka tabbatar da yayi sata, to za a rike shi a maimakon wannan kayan satar a ci gaba da bautar da shi. To shine Ubangiji Ta'ala ya ce, mu muke ɗaukaka daraja ta wanda muka so muka ga dama, kuma sama da duk wani masani akwai wanda ya fi shi sani. An gane ko? Har ilimi ya tukake zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To shine anan sai suka ce, qalu, suka faɗa ga Annabi Yusuf, suka ce, ranka ya dade, in Yathrib, in har ɗan uwan nan namu yayi sata, ai ba wani abu bane ba wanda yake faruwa, fa qad saraka akhu lahu min qabl, ai tabbas ɗan uwansa gabanin shi ma yayi sata, daman sata al'adar ɗan ɗakin su ne. An gane ko? Suka ce, in yasir, in har wannan ɗan uwa namu yayi sata, to ai ba abun mamaki bane, fa qad saraka akhu lahu min qabl, tabbas ɗan uwansa gabanin shi yayi sata, shine Yusuf. Dangane da satar da Annabi Yusuf cewa yayi kafin wannan ɗan uwa nashi, malamai suna da maganganu da dama, amma babu maganar da take da madogara alqur'ani ko hadisi. Wasu su ce, wai akwai wani menene ko kakan shi yana bautar gunki, Annabi Yusuf yayi dibara ya sace gunkin ya je ya badda. Wannan duka babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar. Don haka malamai suka ce, abin da ya dace ka faɗa, Allah shine masani game da asatir da Annabi Yusuf yayi, shi dai bai bayyana ba. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi, wato Annabi Yusuf alaihi salam sai ya ɓoye wato wannan kalima kenan wadda zai maida musu martani akan wannan tuhuma da suka masa shi da ɗan uwansa. Ya ɓoye wannan kalima a cikin ransa, walam yugdi halahum, bai bayyana musu ba. kalimar ita ce yace antum sharrun makana, ai ku ne kuka fi wato sharri da mugunta ga matsayi a wajen Allah sama da ni da dan uwana da kuke tuhumar mu. An gane ko? In har kun ce Annabi Yusuf yayi sata, to ai ba sata bace ta haƙiƙa, amma ku ha'incin da kuka yi ha'inci ne wanda yake na haƙiƙa. Kun dau alƙawari a wajen mahaifina, kun ce za ku tafi kiwo da ni kuma za ku dawo da ni kamar yadda kuka karɓa, amma me kuka yi? An gane kalmar da ya buye da Allah ya ce fa asarraha Yusuf fi nafsi, Annabi Yusuf sai ya buye kalmar da yake son ya maida musu martani da ita a cikin zuciyarsa. Walam yubdi halahum, Ubangiji ta'ala ya ce bai bayyana musu ba. Kala kalimar ita ce sai ya ce antum sharrun makana, ku ne mafi sharri da mugunta ga matsayi a wajen Allah, saboda ha'incinku ya tabbata. Wallahu a'lamu bima tasifun, Ubangiji ta'ala shi ne masani dangane da abinda kuke siffantawa na maganganu cewa wai in har ya yi sata, ai gabaninsa daman ɗan uwansa ya yi sata. Alu sai suka ce ya ayyuhal azizu, ranka ya dade, inna lahu aban shaykhan kabira, wannan dan uwa namu da karike yana da mahaifi wanda yake dattijo, wanda kwa kasancewar ya kamata in mutun girma ya cin masa a samu wani a kusansa wanda zai ringa kula da shi. An gane ko? Mu ga mu gabaɗe mun zo fatauci, mun zo mu yi awon abinci mu koma, wannan daya shi ne muke bari a wajen mahaifinmu. A yanzu ma in ba dan ka nemi mu zo da shi ba, da ba za mu zo da shi ba. To kuma yanzu ka rike shi, idan muka koma mu ce me? Shi ne anan suke lallashin sa, inna lahu aban shaykhan kabira, wannan dan uwa namu da ka rike ranka ya dade yana da mahaifi wanda yake dattijo, wanda shekaru sun tura. Fa khuz ahadana makana, ranka ya dade shawarar da muke baka, wato ka riki ɗaya daga cikinmu a maimakon sa. An gane ko? Kadiba ɗaya daga cikinmu ka riki a matsayin sa, shi ka bamu mu koma da shi. Inna naraka minal muhsinina, lalle kai muna ganinka kana daga cikin muna kudirin, kana daga cikin masu kyautatawa, domin daman ka mana karamci, ka mana awu cikakke, kuma ka maida mana kudadenmu. Tunda daman al'adar ka ce kyautatawa, to ya kamata ka rada kyautatawa akan kyautatawar da kake mana. Ko kuma inna naraka minal muhsinina, in har ka aikata abinda muka nemi shawara taka da izininka na cewa ka dau ɗaya daga cikinmu ka bamu wannan yaron mu koma da shi, domin mun dauko alƙawari tsakaninmu da mahaifinmu, in har ka aikata haka to kana daga cikin masu kyautatawa. Kenan in fa'alta zalika kunta minal muhsinin. Kada sai shugaba ya ce ma'adallahi, ya ce Allah ya tsaran, anna akuza, ya ce da za mu kama wani wanda yake mara laifi da laifin mai laifi, mu ba ɗabi'ar mu bace ba, wane yayi laifi kuma mu kama wanda yake kubutacce? Lafazin ma'adallah daidai yake da fadarka a'udhu billahi. Kala sai ya ce ma'adallahi, Allah ya tsare ni, anna akhuza, yace da zamu kama marar laifi da laifin mai laifi. Yaya za ku ce in kama ɗaya daga cikin ku kuma in sake shi bayan cewa shi yayi laifi? Illa man wajadana mata'ana inda, sanade wanda muka samu kayan mu a gunsa shine zamu kama, domin shi muka tabbatar da cewa yayi laifi. Illa anan bi ma'ana lakin, sanade wanda muka samu kayan mu a gunsa wato shine zamu kama, domin shi muka tabbatar da laifinsa. Inna idhal zalimun, suka ce yace ran sarki yace inna idhal zalimun, lalle mu in har mun kama mara laifi da laifin wani, to lalle mun zamanto azzalamai. An gane ko? Domin haka ce zalunci shine aza abu a mahallin da bai dace da shi ba, wanda yayi laifi shine yayi dace a kama, ba wanda yake ba shi da laifi ba. Dan haka yace inna lalle mu idan in har mun kama mara laifi da laifin mai laifi da laifin wani, la zalimuna, lalle mun tabbata azzalamai ne, domin mun dora abu ba a mahallin da ya dace da shi ba. Falam mastai asuminhu, lokacin da suka yanke kauna game da dan uwan nasu a wajen sarki ya ki karba kenan abinda suke da bukata. An gane ko? Shine yace falam mastai asuminhu, lokacin da suka yanke kauna minhu kenan game da dan uwan nasu, sarki ya ki amsa musu, khalasu najiya, wato sai suka koma gefe halin suna masu tattaunawa. Lafazin naji lafazi ne wanda yake mufrad, amma ana amfani da shi akan daya, kuma ana amfani da shi akan jama'a, kamar yadda Allah yake cewa wa qarrabnahu najiya. An gane, don haka anan sai ya ce khalasu najiya, sai suka koma gefe, wato suna masu shawara, suna tattaunawa yaya za a yi a warware wannan matsala da ake ciki. Qala kabiruhum, babban su sai yake fada daga cikin shawarwarin da junan su yake badawa, yace alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah, shin ba ku san da cewa ba lalle mahaifinku ya rike alkawali a wajenku, ya rike alkawali na Allah akan ku cewa za ku dawo masa da ɗansa kamar yadda ya ba ku. Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah lata'tunni bihi illa an yuhata bikum. Yace alam ta'lamu, yace wa shin ba ku yi sani ba, ko kuma kar ku manta fa, anna abakum, lalle mahaifinku kada akhadha alaykum mawthiqan min Allah, tabbas ya rike alkawali na Allah akan ku cewa za ku dawo masa da ɗansa kamar yadda ya ba ku. Wa min qablu ma farraqtum fi yusuf, gabanin sa kuma kar ku manta fa sakakin da kuka yi game da annabi Yusuf, kuka je kuka badda shi, kuka dawo kuka ce masa kun ya bace, kirkeci ya cinye shi. An gane, ma anan kenan sai ta zamanto sila kenan, wa min qablu hadha kenan farraqtum fi yusuf, gabanin haka dama kun yi sakaki game da annabi Yusuf. Don haka sai ya ce falan abraha al-arda, shi wanda yake fadar wannan shawara ya ce bazan gushe ma kasar Masar, hatta ya azana li abi, sai mahaifina ya bani izinin cewa in dawo gida, aw ya hukuma Allahu li, ko kuma Allah ya hukunta wani hukunci gare ni, kenan shine na samu dan uwana domin in koma da shi. Wa huwa khairul hakimin, ubangiji ta'ala ko shine fiyayyen masu hukunci, in har akwai wani mai hukunci to Allah shike sama da shi. Sai yace da su irji'u ila abikum, ku koma wajen mahaifinku, fa qulu ya abana inna ibnaka sarab, ku ce masa lalle ya mahaifinmu, lalle danka wato yayi sata, danka da ka bamu muje da shi yayi sata. An gane, ko shawarar da yake kara basu shine cewa su koma gida, shi yayi alkawalin ba zai gushe ma kasar Masar, kenan sai mahaifin shi ya bashi izinin cewa ya dawo gida, ko kuma Allah ya hukunta wani hukunci, shine sarki ya saddako kenan ya bashi yaro su koma da shi. Shine shawarar daga cikin shawarwarin da ya basu shine yace irji'u ila abikum, ku koma wajen mahaifinku, fa qulu, ku ce da shi ya abana ya baba, inna ibnaka sarab, lalle danka yayi sata, wama shahidina illa bima alimna, bamu shaida ba face sai da abin da muka sani, saboda mun ga wannan zakka na sarki an fito da shi a gaban idan jama'a daga cikin kayansa, wama kunna lil ghaibi hafizin, kuma bamu zamanto ba masu kiwo game da abin da ya buya, abin da ya buya mun bar ma Ubangiji subhanahu wataala, bamu san ba yanda aka yi wannan zakka ya fada cikin kayan shi, shin shi yayi sando ya dauka, ko kuma sa masa ne aka yi, kage ne aka masa. Don haka dai mu dai iya abinda muka sani shine gaya a gaban idan jama'a an fito da wannan zakka daga cikin kayansa, don haka suka ce wa ma shahidina, bamu shaida ba illa bima alimna, face sai game da abinda muka yi sani, wa ma kunna lil ghaibi hafizin, bamu zamanto ba masu kiwo game da abinda yake ya kuya. Don haka shawarar da muke baka ya mahaifinmu, was'alil qaryatan lati kunna fiha, ka tambayi wato mutanen alƙaryar da muka kasance a cikin ta, sune kenan mutanen Masar inda muka je, ka tambaye su, wal iran lati aqbalna fiha, kuma ka tambayi ayirin da muka gabato a cikin su, domin dama ai ba mu kadai ba muka tafi, akwai jama'a waɗanda suke tare da mu, ka tambaye su yaya al'amari ya wakana. Wa inna la sadiquna, lalle mu masu gaskiya ne game da abin da muke faɗa maka. Qala, sai mahaifin yace bal sawwalat lakum anfusukum amra, yace bari dai kawai rayukanku ne ta kawata muku wani al'amari, kamar yanda daman a farko kun zo kun ce kirkeci ya cinye Yusuf, yanzu kuma kun zo kun faɗa mun cewa ɗana yayi sata kuma an rike shi. Yace bal sawwalat lakum anfusukum amra, muridi kawai rayukanku ne ta kawata muku wani al'amari. an gane ko kuke ganin cewa kuma haka kin shi ya dace. Sai ya ce fa sabrun jamil, yace lamarina shine daukan hakuri wanda yake kikkiawa. Bayani ya gabata akan wannan irin wannan aya kenan. Fa sabrun jamil shine ka dau hakuri wanda babu raki a cikin sa, babu kashin hakuri, babu kai kawo a ciki. Shine yace fa sabrun jamil, lamarina wato shine daukan hakuri wanda yake kikkiawa. Asallahu an ya'ti yadi bihim jami'a, yace tabbas Allah zai dawo min da su gaba daya, da shi Yusuf din da dan uwan nashi, da shi wancan dan uwansu wanda ya tsaya yace ba zai dawo ba sai na bashi izinin ya dawo, ko kuma Allah ya hukunta wani hukunci. Yace gaba dayan su tabbas yace Allah zai dawo min da su, domin asa in ta zo a cikin fadar Ubangiji subhanahu wata'ala abinda take fa'idantarwa shine tabbas abin zai wakana. Shine yace asallahu an ya'ti yani bihim jami'a, tabbas yace Ubangiji ta'ala zai zo min da su gaba daya, domin alkawari Allah yi. Duk mutumin da ya dau hakuri akan musiba, to Allah sai ya maye masa gurbin wato da abu wanda yake fiyayye. Sai yace innahu huwal alimul hakim, lalle Ubangiji ta'ala masani ne wato game da halin da nake ciki na damuwa, sannan kuma alhakim mai hikima ne game da gudanar da lamurra na halittarsa. Wannan duka al'amari da yake gudana hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda a ƙarshe za mu ga menene hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da waɗannan al'amura da suka gudana game da annabi Yusuf da danguwansa. Wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min alhuzni fa huwa kadhim, قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الحالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Wato Ubangiji ta'ala ke faɗa wata walla anhum, a lokacin da suka ma mahaifinsu Yaqub alaihi salam bayanin abin da ya gudana game da wannan danguwa nasu na cewa yayi sata an rike shi, wata walla anhum sai ya juya musu baya. Wa qala, sai ya ce ya asafa ala Yusuf, ya bacin raina da damuwata akan Yusuf. An gane ku, wannan yake nuna mana maimakon ga dan da aka rike amma abin da ya ambata annabi Yusuf, saboda san annabi Yusuf shine ya mamaye zuciyar shi. An gane ku, shine yace ya asafa ala Yusuf, kai can damuwa ta da bacin raina ga Yusuf. Wa biyaddat aynahu min alhuzni, wato idanunsa sai suka yi fari kan wato saboda bakin ciki da damuwa, saboda in mutun ya shiga cikin wani hali wanda yake na damuwa makaucewa yake, gaya idan abu da amma bai ya ganin abin da yake gabansa saboda tsananin damuwa. Kuma so da yawa zaka ga mutum in yayi fushi, fushi ya kai matuka, zai zamanto mutum baya ganin abin da yake gabansa. To haka duk lokacin da damuwa da bacin rai suka mamaye zuciyar bawa, to in ya kai gaya zai zamanto mutum idanun sai zamanto ba sa ganin wani abu. Shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa wa biyaddat aynahu min alhuzni, idanunsa suka yi fari kan wato saboda bacin rai da damuwa akan rashin ƴaƴansa. Fa huwa kadhim, Ubangiji ta'ala yace yana cike da fushi. Katada ke cewa yuraddidu husnahu fi jawfihi wa la yaqulu illa khaira, yana dai kai kawo game da bacin ransa a cikin zuciyarsa, amma ba kalimar da take fita daga bakinsa face alkhairi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dan shi ya rasu Ibrahim, manzon Allah ya samu damuwa, yake cewa lalle idaniya tana zubar da hawaye, zuciya tana samun damuwa, amma wala naqulu illa khaira, ba abinda zamu faɗa sai alkhairi game da al'amarin Ubangiji. Shine yace fa huwa kadhim, yana mai cike da fushi. Qalu tallahi, sai suka faɗa suka ce mun rantse da Allah, ya kai baba taftahu, ba za ka gushe ba. An gane ko, wannan kenan sai ka kaddara kenan harfu na fina aila taftahu, taftahu suka ce ba za ka gushe ba tazkuru Yusuf, wato kana tunanin Yusuf hatta ta kuna haraba, wato sai ka kasance ka fita daga cikin hayyacinka. Lafazin al-harab shine mutumin da yake ya fita daga cikin hayyacinsa, gangan jiki ya canza, hankalinsa ya rikida saboda wata damuwa da ya fada. Shine suka ce taftau, suka ce mun rantse da Allah ba za ka gushe ba ya kai baba, tazkuru Yusuf, kana tunanin Yusuf hatta ta kuna haraba, sai ka zamanto ka fita daga cikin hayyacinka, tunaninka ya cuɗanye kenan, jikinka duka ya koma da ya kanjame. Au ta kuna minal halikin, ko kuma ka zamanto daga cikin waɗanda suke matattu. An gane wannan tunani da ɓaci rai ya kai ka zuwa ga mutuwa. Kala sai ya ce da su, inna ma ashku basi wa huzni ila Allah, kusan da cewa ina kai kukan wato tsananin ɓacin raina da damuwata ila Allah zuwa ga Ubangiji na. Albasu shine bakin ciki da ɓacin rai wanda ya kai matuka, domin ya fi alhuzun. Shine ya ce inna ma ashku basi, lalle ina kai kukan basi wato shine tsananin damuwata, wa huzni da ɓacin raina ila Allah zuwa ga Ubangiji na. Don haka anan malamai suka ce duk mutumin da musiba ta same shi idan ya kai kukan shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, to wannan ba za a kirga shi ba a cikin masu kashin hakuri, ya kai kuka ne inda ya dace a kai. Amma duk lokacin da musiba ta same ka, ka ringa faɗa ma jama'a, ka ringa kai kukan ka wajen su, to wannan shine kai kashin hakuri, duk abin da ake samu na ladan musiba ba za ka samu ba. Don haka annabi Ayyubu alaihi salam da Allah ya jarrabe shi, ya dora masa musiba, ya dora masa bala'i, chai rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. An gane ko yace ya Ubangiji na, yace lalle tsananin rashin lafiya ya same ni, kai ko Ubangiji na kai ne mafi jin kan masu jin kai. A can cikin suratu Daud ko kuma ce suratu Sad, Ubangiji ta'ala yace inna wajadnahu sabira, lalle mun samu Ayyubu, Ubangiji ta'ala yace mai hakuri ne. Ni'mal abdu, Ubangiji ta'ala ya ce ma dalla da bawo mu shine Ayyub, innahu awwab. To dan haka anan ya ce inna ma ashku basi, kusan da cewa kadai wato ina kai kukan tsananin bakin ciki na, wa huzni da damuwa ta ila Allah zuwa ga Ubangiji na. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, kuma ni nayi sani game da Ubangiji na abinda ku ba ku yi sani ba. An gane ku, duk abin da ya same ni na musiba na yi sanin cewa Allah zai maye min da abin da ya fi alkhairi. Wannan ƴaƴana in dai suna raye to Allah zai dawo min da su. Don haka sai ya ce ya baniya, ya ce ya ku ƴaƴana izhabu, ya ce ku tafi, fata hassasu min Yusufa wa akhihi, wato ku yi bincike, ku nemo min labarin wato Yusuf wato da ɗan uwansa. At-tahassus shine bibiya wato labari kenan, ka bibi wani labari da kake son ka samu hakikanin yaya yake ciki. Duk da cewa wasu malamai suna daidaita shi da at-tajassus, illa kasancewar suna da bambanci. At-tahassus shine neman wani labari wanda yake na musamman, amma in aka ce at-tajassus shine neman labari wanda yake na aibi, domin ka aibanta mutum. Shine yace fatahassasu min Yusuf wa akhihi, ku yi mun binciken labarin Yusuf da ɗan uwansa. Wala ta yi asumin rauhillahi, kar ku yanke kauna game da jin kan Allah, kar ku ce in mun je ma wahala ce ba za mu samu ba. In abin ka ya ɓace, kai dai ka dogara ga Allah, ka kama sababi, ka fita, ka yawuta, ka kewaya, ka kewaya, ka yi cigiya. In Allah ya sa kana da rabo ka samu, amma kar ka yanke kauna ka ce kai wannan shi kenan, in na fita ma yaya za a yi in samu. Don haka ya ce musu wala ta yi asumin rauhillahi, ya ce kar ku yanke kauna game da jin kan Allah. Sai ya ce innahu la ya'asmin rauhillahi illa alqaumul kafirun, domin ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Ubangijin sa face jama'a waɗanda suke kafirai. Don haka yanke kauna game da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ce daga cikin sifofin kafirai. Don haka ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Haka kuma cin yace wa man yaqnaqu min rahmati rabbihi illa ad-dallun, ba wanda yake yanke kauna game da jin kan Ubangijin sa face wanda yake batacce. Don haka a karan kanka kai karka yanke ma kanka kauna game da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma karka yanke ma wani. nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.